من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ساتين دي وچي من يي كاراتو زوا كارشن aya ta 18 a cikin wannan sura mai albarka suratul nisa bayanai da Allah subhanahu wataala yayi game da abin da ya shafi tuba da kuma gaggauta tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala yana daga cikin mafi hadarin al'amari a rayuwar dan adam shine jinkirta tuba jinkirta tuba jinkirta tuba mutum yana ganin yana da dama a rayuwa sai lokaci kaza zai bar abu kaza sai lokaci kaza zai tuba daga abu kaza wannan shaytan ke yaudarar mutum da irin waɗannan tunane-tunane to iya damar da mutum ke da ita lokacin da mutuwa kuma ta tinkaro shi to kaga kowace dama kuma ta katse kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law aqta'tum hatta tabluga kafayakum as-sama thumma tubtum lataba Allahu alaykum annabi yace wallahi da za ku yi laifi ku yi ta laifi har ku cika duniya da laifin har laifin ya kai ma ya jingina a sama ma'ana laifin ya cika duniya har ya taba bangon sama ثم تبتم سننكو كتوبة لكاب الله عليكم النبي يقول الله الله ذي يفهم دو ودى يأيكة الليفي يزو يتوبة أكن ون الليفي تزيق مدى الله سبحانه وتعالى ينام يافي مشكو ميدة
فمن يعمل
Allah yace wa man ya'mal su'an duk wanda ya aikata wani mummunan aiki aw yazlim nafsuhu ko kuma ya zalunci kansa ta hanyar watsi da dokokin Allah yayi watsi da da'a ma Allah thumma yastaghfirillaha sannan sai ya nemi Allah gafara bayan wannan mummunan aiki ko wannan zaluntan kai Allah yace yajidillaha gafurur rahima zai gamu da Allah Allah ya yafi komai da komai wannan kaida ce ta tuba gaggauta tuba ita ce kadai mafita ga bawa gaggauta tuba ita ce kadai mafita ga bawa muna roƙon Allah ya taimake mu wajen tuba ya taimake mu wajen gaggauta tuba ya kuma karba mana tuba da muka yi ta zan taubatan nasuhan Allah ya sa mu dace Allah ya mana jagoranci to yau zamu tashi a farkon aya ta 19 Allah ya sa mu dace da daidai to sai Allah ya ci
Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladhina amanu la yahillu lakum an tarithu فاعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا
Allah ya ce, ya ayyuhal ladina amanu, Allah ya ce, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah. Allah ba ya kira yi masu imani ba? Abdullahi ɗan Mas'ud yake cewa duk lokacin da ka ji an ce ya ayyuhal ladina amanu ya ce ka ba da sauraronka. Ka natsu ka saurara, kira ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake yinsa don nusar da bayi kan wani aikin alkhairi ko kuma ture su ga barin wani aikin sharri da zai cuce su. Duk lokacin da ka ji an ce ya ayyuhal ladina amanu, to za a kira ka ne zuwa ga wani alkhairi duniyarka da lahirarka, ko kuma a hane ka ga barin aikata wani aikin sharri da zai cutar da kai a duniyarka da lahirarka. Allah ya ce, ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, in ji Allah, la yahillu lakum, Allah ya ce ba ya halatta gare ku, an tarifun nisa'a karha, Allah ya ce ku gaji matan ƴan uwanku a kan dolen dole, ko suna so ko ba su so. Allah ya ce bai halatta ba. Abdullahi ɗan Abbas yake cewa wannan ayan ta sauka ne domin kira ga waɗanda suka yi imani da Allah su yi watsi da miyagun al'adun da suka samu waɗanda suka gabata a jahiliya a kai. Abdullahi ɗan Abbas ya ce, a lokacin jahiliya kafin zuwa musulunci, yana daga cikin mummunar al'adar da suke tafiya a kai shi ne idan mutum ya mutu ya bar matarsa ko ya bar matansa, ‘yan uwansa, waliyansa, makusatansa sai su zo su gaji matan dolen dole. Matan suna so ko ba su? Yadda abin ya kazanta, har takan kai maɗa ya gaji matar ubansa, kaga abu ai ya zama kazanta. Saboda haka idan uba ya mutu, misali yana da mata biyu ko mata uku ko fiye da haka, waɗannan mata sai a dubi ɗan wannan matan babban ɗanta sai a ba shi gadon yadikonsa. Ita ma wannan uwarsu sai a ɗauke ta a ba da gadonta ma wa'yancan ƴan wancan ɗakin. Idan sun ga dama, saboda dauɗa da ƙazanta ta jahiliya, sai su yi ta kwana da su. Za mu zo mu karanta nan gaba kaɗan, da Allah ya haramta auren matan uba, to wannan ƙazantar Allah ya kore ta. Ko dai su tilasta musu a matsayin su kaya ne da suka gada, mutum ya riƙe matar ubansa ko matar ɗan uwansa ta zauna a ƙarƙashinsa, idan kuma bata mishi ba, baya son ta, to sai ya aurar da ita, sai ya riƙe dukiyar auren a matsayin fansan ita da ya sallame ta. Idan ya ga dama, kuma sai ya riƙe ta, ba zai aure ta ba, ba zai aurar da ita ba, haka za ta yi ta zama in ta mutu ya mallake dukiyarta. Allah sai ya ce, ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, la yahillu lakum, Allah ya ce bai halatta gare ku ba, ba halal bane ba, an tarifun nisa'a karhan, ku dinga auren mata, ku dinga gadan mata a dole, ku riƙe su a ƙarƙashinku ko ku aurar da su ko kuma ku hana su aure. Allah ya ce bai halatta. Jama'a, muna fahimta? Wannan ya sa a nan gaba kaɗan za mu karanta, ko da kuma ta yarda, ko da kuma ta yarda, ta amince, ɗan uwanka ya mutu ya batta, saboda haka kana so ka aure ta, to bayan ƙa'idodi na aure Allah kuma sai ya nasanta akwai waɗanda bai halarta ma a aure su. Jama'a mun fahimta? Ba nan yake la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karahan, bai halarta gare ku ba ku auri mata, ku gaji mata a matsayin dole. To zai iya yiwuwa ba dole bane ita ma tana son ka, amma in matar ubanka ne Allah yake haramun. Sai ya kirgo waɗanda su kwata-kwata bai halarta a aure su ba, ko da akwai daidaito a tsakaninku, saboda shari'a ta haramta. Jama'a mun fahimta? Wannan ita ce rayuwar da mata suka yi a jahiliya. Kafin zuwa musulunci, duniyar mata duniya ce da ba ta da kima. Wannan jahiliyar mana, kar ka ɗauka wai dubban shekaru da suka wuce, har a irin wannan environment da muke rayuwa a ciki, ka san akwai inda ba a raba gado da mata? Akwai inda ba za a raba gado da mata ba. Idan ubansu ya mutu ya bar gonaki, to ban da su. Idan ubansu ya mutu ya bar abu kaza, to ban da su. Su mazan ne kawai za su raba a tsakaninsu. Mace ba ta taɓa sanin menene ƴancinta ba, wallahi sai da musulunci ya zo. Mace ba ta taɓa sanin me ƴancinta ba, sai da musulunci ya zo. Kuma ka dinga lura da duk wani environment da ba na musulmai ba ne, ka ga irin wahala da azabar da mace take sha a wajen. Mace ƴar gata ce a ƙarƙashin addinin musulunci, ya ba ta kariya. Saboda haka ba gado ba, ba gado ba, aure na dole musulunci ya hana a yi wa mata. Jama'a mun fahimta? Ba a gaje ta ba, a'a, mace ta fi ƙarfin a gaje ta. A ɗaura mata aure ba ta so ma Annabi ya hana. Idan bazawara ne, Annabi ya ce wannan kan ai ita take da cancanta a kan kanta da kanta. Ta fi kowa cancantar wa ita ya kamata ta aura. Annabi ya ce idan budurwa ne, ita ma a nemi izininta. In take ba ta so a rabu da ita. Idan kuma an kawo mata miji wadda ta ji ba ta so, amma kuma ya dace, ana tunanin akwai yaranta tattare da ita, to a wayar mata da kai. Amma dai ba za a mata dole tana so ko ba ta so ba, sai a nuna mata alkhairin da ake so a tsinkayar da ita zuwa gare shi. Jama'a mun fahimta? Malamin musulunci sun yi saɓani akan wannan matsala ta auren dole, akan matsala ta auren dole. Amma magana tsayayya da tafi ƙarfi da dalilai, musulunci bai yarda da auren dole ba. To balle kuma a ce a gaje? Bayan Allah mun fahimta? Haka za mu yi ta karanta abubuwa da musulunci ya zo da su, wadda ya ba wa mata kariya, ya ba su matsayi maɗaukaki a cikin rayuwa, yadda suke gudanar da rayuwa a cikin aminci. Babu wata doka, babu wani kundi da za ka samu kundin ya kunshi haƙƙoƙin mata kamar Alƙur'ani da Sunna. Kamar Alƙur'ani da Sunna. To Allah sai ya ɓata wannan mummunar al'ada ta gadon mata da suke yi a kan dole-dole. Allah sai ya ce, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, bai halatta ba gare ku, ku dinga gadon matan ƴan uwanku a bisa dole, suna so ko ba su so. Allah ya ce ba halal ba ne haka. Wala ta'buluhunna litazhabu bi ba'di ma ataytumuhunna. Allah ya ce kuma kar ku dinga hana su haƙƙocinsu, ku kuntata musu, ku takura musu yadda za su yi yunkurin rabuwa da ku. Allah ya ce ku kuma ku yanka musu kuɗin kul'i domin ku karɓi wani abu a hannunsu kafin ku sake su. Jama'a mun fahimta? Mutum ne yake tare da matarsa, sai ya fahimci zamar ba zai yiwu ba, ba ta mishi ba, ba yadda yake so zaman ya gudana haka yake gudana ba. To maimakon ya sallame ta idan zaman ba zai yiwu ba, to sai ya kullo da hanyoyi na cutar da ita, wadda wannan cutuwa da take yi ita kuma zai sa ta ce to a sake ta, tunda haƙƙokinta ba sa fita. To shi kuma sai ya ce sai ta biya kul'i, sai ta biya shi kuɗin wankin muni kafin ya sake ta. Kun ga ai ya shiryo wata dabara ne don ya karɓi abinda ya bata na dukiyar aurensa ko? Allah ya ce to bai halatta. Jama'a kuna ganin yadda ake kare haƙƙin mata ko? Wala ta'buluhunna, Abdullahi ɗan Abbas ya ce la ta'haruhunna, kar ku dinga kuntata musu, kuna tilasta musu, kuna hana su hakkokinsu ta yadda za su ji auren ya ishe su. To lokacin da suka ji auren ya ishe su, ku kuma ku ce sai sun ba ku dukiyarku kafin ku sake su. Jama'a mun fahimta? Wala ta'dhuluhunna. Allah ce kar ku dinga hana su hakkokinsu, kar ku dinga kuntata musu, kuna takura musu yadda za su ji auren ya fita a kansu, ba su da sha'awar auren. Litathabu bi ba'di ma ataytumuhunna, ku kuma saboda ku samu dama ta wannan kofin, ku tafi da wani sashi na abin da kuka basu na dukiyar aure. Allah ya ce kar ku yi haka. Jama'a muna ji? Idan mutum yana zaune da mace sai ya ji zaman bai mishi ba, sai ya ji zaman bai mishi ba, matar bata mishi ba, to Allah ya yi doka ya rabu da ita a cikin mutunci. Wala tumsikuhunna ziraran litatahu, Allah ya ce kar ku rike su saboda cutarwa da wuce gona digiri a kansu. Kar ka rike ta ka yi ta gana mata azaba har ya kai ma ita da kanta ta nemi ta fita a gidan, sannan ka ce sai ta biya ka dukiyarka kafin ka fita. Allah ya ce yafi waɗanda suka yi imani da Allah. Kar ku yi haka, in ji Allah. Kar ku dinga hana su hakkokinsu. Wala ta'dhuluhunna, kar ku dinga rike hakkokinsu da Allah ya ɗora ku ba su. Kuma kuna yin hakan ne dabararku shine idan sun matsu sun azabtu a cikin gidanku sun ce za su fita, litathabu bi ba'd ma ataytumuhunna, to sai ku da sai ku samu daman karban wani sashi na abin da kuka ba su na dukiyar aurenku. Allah ya ce kar ku yi haka. Illa an ya atina bi fahishatin mubayyana, Allah ya ce sai dai idan sun zo da wata alfasha bayyananna. Mutum ne ya kashe dukiyar sai ya aure, sai ya fahimci matar tana bin maza. Nan idan ya ce yana bukatan dukiyarsa, za a bashi ko ba za a bashi ba? Za a bashi. Sai ta zo tana zagin iyayensa, tana zagin mahaifiyarsa, tana zagin mahaifinsa. Abinda ya kamata na wajibin aure da ke kanta ya zama ba ta bada waɗannan hakkokin, to idan aure zai mutu, to anan ne musulunci yace eh ta bashi abinda ya yanke mata ko ya bata na dukiyar aurensa. Jama'a mun fahimta? Nan kan ai kun ga laifi daga wajen ta yake. Amma idan kai ne ka ji zaman bai maka ba, Allah ya ce kar ka yi yunkurin, kar ka yi yunkurin matsa mata lamba yadda za ka fidda ita a cikin dabara tare da karɓan abin da ka ba ta. Bayan Allah mun fahimta? Shi ne ma'anan illa an yi atina bi fahishatin mubayyana, Allah ya ce sai dai idan sun zo da wata alfasha bayyananna. So bayan ka aure ta, sai ka fahimci matar nan ba ta da kamun kai, ba ta da tsari. Bai kamata a bisa shari'a a zauna da irin wannan matan ba, ko kuma ta ce ba za ta zauna da kai ba saboda tana da wata bukatar ta da ta gina rayuwarta a kai. Allah ya ce sonin sai ku zauna, sai a yanke abin da za ta baka na kulki, shi kenan sai ta baka sadakinka, sai ta baka abin da ka bata, nan kuma sai ka kalla mai ka tafi a wurinta. Allah ya ce amma in ba wani alfasha bayyananne suka zo da shi ba, Allah ya ce kar ku musu haka. Jama'a muna ji ko? Allah ya taimake mu akan kare dokokin addininmu. Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf, Allah ya ce kuma ku zauna da su zamantakewa na auratayya. Allah ya ce cikin abin da yake sananne a tsakaninku, abin da yake sananne a shari'ar Allah. Ma'ana wa ashiruhunna bil ma'ruf, ku zauna da matanku a cikin kyautatawa da mutuntawa da kimantawa, in ji Allah. Jama'a mun fahimta? Allah ya ce kar a gaje su, Allah ya ce kar kuma a hana su hakkokinsu, a rike su, a matsa musu lamba sai yadda in suka matsu za su nemi su fita, sai kuma a ce sai sun ba da kulli kafin su fita. Allah ya ce kar a yi haka. Sai kuma ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf, Allah ya ce ku zauna da matanku a cikin kyautatawa da alkhairi. Jama'a muna ji? Al-ishra bil ma'ruf, zama da alkhairi da kyautatawa da kimantawa. Ka san ɗaya daga cikin abin da har yanzu da yawa a cikin mutanenmu ba su gane bambancinsa a zamantakewar auratayya ba, da mace da miji a zaman aure, da mace da miji a zaman aure. Iya abinda namiji ya sha gaban mace shine a wajen jagorancin gida. Jama'a mun fahimta? Waye oga? Waye zai ba da umarni ko ya yi hani? Wa zai ba da izini ko ya hana izini? Nan ne namiji yake gaba da mace. Amma wajen kyautatawa a cikin gida, duk abinda Allah ya ce ka maka, Allah ya ce kai ma ka mata. Allah ya ce wa lahunna mithlu allazi alayhinna bil ma'ruf. Allah ya ce su ma mata suna da kwatankwacin abinda ke kansu, abinda aka dora musu na kyautatawa. Duk abinda ka san doka an dora wa mace, kamaka ta kyautata maka. Allah a Qur'ani ya ce ita ma wannan abun an dora maka, kai ma ka kyautata mata. Jama'a ina da ayan Al-Qur'ani. Walahunna mithlu allazi alayhinna bil ma'ruf. Allah ya ce suna da kwatankwacin abinda su ma aka dora musu na kyautatawa. Yadda za ta tara kayanka ta wanki, kai ma in kana da lokaci, Qur'ani ya ce kai ma ka ɗebi kayanta ka wanki. Jama'a mun fahimta? Walahunna mithlu allazi alayhinna bil ma'ruf walirrijali alayhinna daraja. Allah ya ce sai dai maza suna da wannan darajar. To darajar ita ce waye mai bada umarni a gida, waye shugaba, waye jagora, wa zai bada izini a yi ko kar a yi. Allah ya ce namiji ne. Amma in kyautatawa ce, sunan abin kyautatawa, duk abin da shari'a ta ce ta kyautata maka, kai ma an ce ka kyautata maka. Yadda za ka ci abinci, ta ɗebo ruwa ta kawo, kai ma in ka shiga ka samu tana cin abinci, sai ka ɗebo ruwa ka zo ka ajiye mata. To waye ce in kai haka wai ka zama mijin hajiya? Ba mijin hajiya ba ne. Walahunna mithlu allazi alayhinna bil ma'ruf walirrijali alayhinna daraja. Dole mu yarda cewa kafin mu samu tsira, sai mun yarda abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar mana shine shiriya, shine hanyar tsira. Jama'a mun fahimta? Duk abin da aka dora mata, shi yasa Abdullahi dan Abbas yana daga cikin ƙwararren mafi iya tafsirin Al-Qur'ani, hatta cikin sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sanar da shi fassaran Al-Qur'ani. Idan ya tafi aiki, ya je ya dawo, kafin ya shiga gida, sai ya tsaya, ya kintsa kansa, ya gyara, ya sai a ce mishi ana gafarta malam, wannan kuma wani irin bonono ne? Ka dawo daga aiki ka karasa gida? Ya ce a'a. Allah ya ce yadda muke so su mu dinga ganin su da kwalliya, haka mu ma ake so su dinga ganin mu da kwalliya. Ka sai yanzu za ka samu wani kayansu zai bayar da wanki da guga sai a je duka a dunkulo su a zo a ajiye, haka zai dinga zara har wankin ya kare, babu guda ɗaya da zai saka a jikinsa matar ta ga adon na minti 30. Dama idan yana gida kan nan jallabiya ne mai guntun hannu yawa. To idan ya zo ya yi breakfast, an kai mishi ruwa, ya yi wanka, to sai ya zo ya ɗauki babban rigan ya sa, ya ɗauki hularsa ya karya, ya yi komi da komi ya saka, to sai ya fita. Duka 'yan matan ofis da sauransu su zasu ga wannan karin. To kuma yana dawowa gida, abinda zai fara na farko dama cire babban riga, sai ya cire hulan, sai ya ɗauko jallabiya sai ya sa mata, kuma da wannan jallabiyan zai fara. A wannan ahlus sunna baya haka, ahlus sunna baya. Yana daga cikin kyautata zamantakewa wadda ke samar da albarka a cikin rayuwar ma'aurata, shine tausaya wa abokiyar zama akan duk yadda take gudanar da rayuwarta. Wani yanayi ne na rayuwa da take yi a ƙarƙashinka. Ka sani ko baka sani ba, duk abin da za ta gudanar sai da izininka za ta gudanar da shi. Ashe akwai buƙatar wanda yake jagorantar irin waɗannan yanzu kuma yana da tausayi a kansu. Shi yasa dukiya da mutum zai kashe, dukiya kudi wannan da mutum zai kashe, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kudin da ka kashe ma iyalinka ya fi lada akan kudin da ka bayar fi sabilillah. Hadisi ne na al-Imam Muslim. Annabi yace dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahli a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahli. Annabi yace dinare dinare da ka kashi fi sabilillah, ana neman taimako ne sai ka dauki wannan dukiyar sai ka bayar fi sabilillah. Da dinare da ka dauka kai yanta bawa da shi ya bauta ma Allah a cikin inji, da dinare da ka dauka ka ba da sadaka da shi wa miskini, Annabi yace da dinare da ka dauka ka kashe mai iyalinka, Annabi yace wanda Allah yafi babban lada yafi ba da babban lada a kansa shine wanda ka kashe mai iyalinka. To amma matsala guda daya da take hana galibin maza su ji daɗin zama da matayensu shine suka dauki matayensu da su ɗaya ne, dole hankalinta irin nashi. To wannan dama duk wanda kaga yana fassara mace haka, to ko ka san gidansa ko baka sani ba, ka san kawai zai sha wahala, zai sha wahala zama da mace irin waɗannan. Yasa sai ka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wastausu bin nisa'i khairan fa innal mar'ata khuliqat min dhilai wa inna a'wada shay'in fi dhilai a'lahu. Annabi yace ku zauna da mata a cikin alkai, ku yi wasiya ma juna wajen zama da mata a cikin alkai, fa innahunna khuliqna min dhilai. Annabi yace su mata an halicce su daga kashin hakar sarari, sai yace wa inna a'wada shay'in fi dhilai a'lahu, mafi karkatan waje a jikin kashin hakarkari ta saman hakarkarin. Annabi yace to daga ta saman inda yafi nadewan, Annabi yace daga nan aka yi su. To kana jin kawai Annabi na bada labari ne, ina so ya gaya ma wani sako ne. A riwayar Muslim har yace ma in zahabta tuqimuhu kasartahu, in kana ce sai ka mike shi, Annabi yace sai dai ka kariya shi. To na farko idan ka fahimci haka zai baka dama kai ma ka dauki miƙati yadda ya kamata ka zauna da ita. Bayan Allah mun fahimta, yana daga cikin kyautata zamantakewa wa ashruhunna bil ma'ruf shine idan su biyu ne ko su uku ne ko su hudu ne ka dinga musu adalci. Ita mace ɗaya daga cikin abin da ke sa ta yi haiba shine kula, talauci bai sa mace ta rame, bakin ciki shi ke sa mace ta rame. Idan za ku samu ku karya da safe da rana babu sai da daddare, in dai kana bata kula kana sauraronta ba za ta lalace ba, ba za a ganta a gane kuna cikin rashi ba. Jama'a kun fahimta? Amma duk abin da ka bawa mace in dai za ka gaggaya mata bakakin maganganu, ka fita harkanta, ka yi watsi da ita, ba ka da lokacinta, haka za ka ga tana galabaita tana tsayayyata. Ina dai Qur'ani ne yace wa ashruhunna bil ma'ruf, ku zauna da su a cikin kyautata, husnul ishra, a kyautata zamantakewa. Duk lokacin da aka ce wani abu babu sai ka kira shi, ce mata wacce kin ga irin yanayin yadda rayuwa yake gudana, abubuwan nan inda a ce ni ne wadata ne da irin yadda ya kamata a ce ki kanki rayuwar kenan. Amma dai insha Allah duk lokacin da abubuwa suka canza za ki ga yadda zan shirya miki sabuwar rayuwa. Sai ka ga matar ka tana kyalli tana haiba. Hakan wannan dalilin malam, wannan dalilin yana daga cikin dalilan da ya sa shari'a ta ba da izini wa ma'aurata ta halatta musu halaccin su yi ƙarya ma abokan zaman su yi gyara zaman zaman. Hadisi ne al-Imam Tirmidhi da Abu Dawud suka rawaito, hadisi suka fidda shi, hadisi ne ingantacce malam muhammad nasiruddin al-albani ya inganta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yahillu al-kadhibu illa fi salati la yahillu al-kadhibu illa fi salati annabi yake ƙarya ba ta halatta sai kawai cikin abubuwa guda uku annabi sai yace yuhaddisu ar-rajulu imra'atahu liyurdiha lokacin da namiji ke ma matarsa bayani don ya gamsar da ita to nan duk abin da zai gamsar da ita ba a ƙarya don ka hana ta haƙƙinta haramun ne in ta ce maka omo kana da shi ka ce baka da shi ka saba ma Allah tana da wani haƙƙinta ko kana buƙatar haƙƙinka kusantanta kake so kai sai ta ce ba ta da lafiya sakon Allah ne amma duk ƙaryar da in kai zai kyautata zamantakewar ne zai kururuta soyayyar ne jama'a mun fahimta su biyu ne ko uku ko hudu a cikin gida sai ka kira ta ka ce mata ni fa ke in ba ki jiran nan hankali na baya sarce babu komai a ciki sai mata ai ke ce ruhin gidan duk abin da kike gani a gidan nan hoto ne ni ce in dai baki nan to akwai matsala sai kaga tana jin daɗi yi musu adalci a tsakaninsu yana daga cikin kyautata zamantakewa sannan galibi da yawa mazaje ba su fahimci cewa su fa mata ɗan adam halitta duk wani ɗan adam wato kamar halitta ne a jikinsa duk lokacin da suka yi tarayya akan wani abu ɗaya to dole kishi ya shigo ciki wannan ai halitta ce ko su biyu ne kai ɗaya ya za a yi ake bara ka yi kishinka ba su uku ne kai ɗaya ko su huɗu ne kai ɗaya dole kishi ya zo ko baya zuwa ka duba yadda muke neman aure idan ka je sai ka ga wani ya ɗan wuce sai ka ce ba su ke wannan waye sai ka ce a makwabcinmu ne to ya naga kuna gaisawa to kai ma ba abin ya motsa ba ne haka ne ka dinga to ita ma haka take ji haka take ji haka take ji akwai kishi wanda yake abin yabo ne idan kai tayi abin da ya dace rashin yin sa ma zargi ne a musulunci akwai wanda in kai nan ya wuce gona da iri laifi ne shine irin wannan mugun zafin kishin nan wanda zai kai mata fara zagin miji munafiki ko azzalimi ko ta fara zagin kishi ya irin iska ko kaza a to wannan kuma ya shiga jahiliya wannan ba a ce mai kishi wannan ya shiga rayuwa irin na garbanci amma dai mace ta yi kishin mijinta ai dole ta yi ko dole ta yi ta yi kishin mijinta dole ta yi kishin mijinta to kai kuma lokacin da ka ga ta shiga cikin wannan scandal din to ka yi kokarin yaya za ka sassauta mata ko da kalmomi masu daɗi haka ne ko ba haka ba ina gaya muku na taɓa hira da wata matata nake ce mata don Allah ki gaya mun gaskiya kuma ban da rike aji don Allah duk ran da ba ni ɗakin ki ya kike ji ta ce wallahi malam wani hauka-hauka haka wallahi Allah malam ta ce ai waɗannan ƴan kwanaki ta ce ganinsu muke suna da nisa shi ya sa wata idan ta tashi a cikin dare ta farka baka nan ta duba sai ta ga yara kawai a kewaye da ita ko tusa yaro ya mata sai ta tsaka mishi duka eh sai ta samari shi to malam wata haka za ta tashi ta farka karfe ɗaya karfe biyu ba miji tana leƙawa sai ta ga wani yaro ya jika mata katifa da fitsari duka ko ya jika mata kujera da fitsari ta tuna gobe da safe za ta yi wanki kuma babu nisi sai ka ji cikin dare ta rufe shi da duka rididididididi to kai in ka ji dukan dukan ba na yaro ba ne kai ne ka dawo dukan sai ka dawo dukan eh to sai ka shiga ka je ka same ta ka ci ban ke daɗe me ya faru yaron nan kullum sai ya kun tsamani ne fitsari ka ce a'a ki bari gobe in Allah ya nufa in na dawo ɗakin nan akwai wani magana da zan miki na akai sai ka ɗauki 500 ka bata ai za ka ɗan rage wannan radadi to amma inda ka je ka ce ke mahaukaci ya ce ke ba ki da hankali a'a kai baka san me yasa ya dawo dukan ba idan kana ɗakin kan ne in kana ɗakin kan yaron yayi fitsarin ko yayi kaza sai ka ce mata ma tashi tashi wane yayi kaza kake haka ne ko baka ba kai ne kace so ma a tashi a gyara shi tana dillin shewa kuma babu miji kan ai sai su dukan biya to sau da yawa galibi matan akan dake su ne a hana su kuka duk lokacin da kaga wata a cikin ka haka da sauransu dole ta yi sha'awan ina ma da ita ce to wannan ina ma da ita ce duk da ba ita bace kai kuma sai ka sa mata dan wani subsidy da zaka dan sassauta mata Allah ya wa'ashiru hun bil ma'ruf yau mata za su ce eh lokacin da muka yi lecture mace yar gata wani ya buga min waya san me yake gaya to mutum ne irin mai tamama wa mata din nan to rannan sai aka saka a sunnati shi kuma dama yana bibiyan karusa da kansa yake gaya mun yace mun a ranan ya gama kwakwan amma musu rashin mutunci kawai sai aka sa karatun mace yar gata a sunnati yana zaune sai ya ji ana ai mace baka isa ka ce mata a'a ita in banza ita in kaza sai yanzu sai ce Allahu akbar idan aka zo kan wata gaba wannan sai ta yi kabbara wannan sai ta yi kabbara na ce to na ce in je in kashe din ina ne yace a yace in tambaye su kabbaran me suke yi yace na ɓargu to ana kamawa shi ne sai ne mai namban waya yace malam a yi na mata su ma a yi na mata kawai watan a yi na su shi ma ya ji Allah ya sa mu dace mu yi kokari dukkan waɗannan abubuwa sannu mu shigar da su cikin ayyukanmu za mu samu sauƙi a rayuwa da zaman lafiya mace da namiji duk inda ka gansu tsarin da Allah ya ba su mataimaka ne wa juna galibin zamantakewar matsalolin da muke samu ba soyayya ce a tsakanin ma'aurata babu ba zaman ne ba mu iya ba shi yasa kake ganin ko da mace da miji sun rabu sai kaga kuma an dawo an maida auren ko kuma an dawo tana bin shi ko yana bin ta dama ba bai son ta bane ko ba ta son shi amma zaman ne ba son ya da shi Allah ya sa mu dace Allah ya ce wa ashiruhun bil ma'ruf ku zauna da matayenku a cikin alkhairi da kyautatawa ku zauna su akan sanannen abu da shari'a ta san da shi zamantakewan ku ya san cewa wannan abun alkhairi ne Allah sai ya ce fa in karihtumuhunna Allah ya ce kuma idan kun ƙi su a ranku fa asa an takrahu shay'an Allah yake ai akwai yuwa ku ki abu ku ji ba ku san sa wa yaj'alallahu fihi khairan katira Allah kuma ya sanya alkhairi mai yawa a cikin wannan abu haka na faruwa ko bai faruwa yana faruwa fa in karihtumuhunna Allah yake ko kun ji ba ku san su Allah yake ku yi hakuri ku daure ku dage ku ba su hakokin su ku yi zamantakewa da su a cikin alkhairi me yasa Allah yake fa asa an takrahu shay'an akwai yuwar ku ki abu ku ji ba ku san sa wa yaj'alallahu fihi khairan katira sai kuma Allah ya sanya alkhairi mai yawa a cikin wannan abu saboda haka rayuwa ba ta yuwa wajen au na me kake so me baka so rayuwa ba ta yuwa da ba ta yuwa wai kace kai ba za ka yi abu ba sai abin da kake so duk kuma abin da baka so ba da kai ba rayuwa ba za ta yi ba akwai abin da baka so amma tunda ya dace kawai sai kai akwai abin da kuma kana so tunda bai dace ba sai ka bari haka ake rayuwa jama'a mun fahimta Allah ya ce akwai yuwar kun ji kudin ba su muku ba amma Allah ya zo ya sanya alkhairi mai yawa malamai suka ce sai ga duk alarammomin gidanka makaranta alqur'anin gidanka duk malaman gidanka duk manyan mutanen gidanka kuma daga cikin ƴaƴanta suka yana yuwa ko ba yuwa ɗanta ɗaya sai ya zo ya maye gurbin duk abin da kai haƙuri da shi din nan a rayuwa yana yuwa ko ba yuwa yana yuwa amin kukan ki abu haka Allah ya ce wa asa an tuhibbu shay'an
wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum
Allah ya ce wa asa an takrahu shay'an, Allah ya ce akwai yiwuwar ku ci wani abu firfir ba ku so. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, Allah ya ce wannan abin da kuka kin kuma shine alkhairi gare ku. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum, Allah ya ce kuma akwai yiwuwar ku so abu wannan abin kawai kuke so, Allah ya ce alhalin kuma alsharri ne gare ku. Allah ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah ya sani ko ba ku sani ba, Allah ya san abin da ba ku sani ba. Saboda haka idan ya nuna maka abin da yake daidai to ka tsaya akan daidai, abin ya maka ko bai maka ba, domin baka san meye Allah ya saka a cikin sa na alkhairi ba. Jama'a mun fahimta ko? Haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a cikin hadisi, la yafraku mu'minun mu'mina, Annabi ya ce mu'mini baya tsana ya ƙi mu'mina, in kariha minha khuluqan radiya minha akhar, Annabi ya ce idan ma ya ga wani hali da bai so tattare da ita to akwai wanda kuma zai samu halin ya mishi. To a samu mutum kuma 100% akwai shi ne? Babu wani wanda za a same shi 100%. Dole sai kin yi haƙuri da waɗansu abubuwa, dole kai ma sai ka yi haƙuri da waɗansu abubuwa, amma babu wani wanda za a same shi 100%. Ko wata mata da zaka same ta 100% sai dai in gurun ne. Mun fahimta ko? To amma dai kowa da gurgurdun matsalolin sa, to idan aka samu abin da ake bukata daidai gurguru, sauran sai ai haƙuri. Bayin Allah mun fahimta? To sai Allah ya ce,
"Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjikum wa ataytum ihdahum
Allah ya ce wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin, Allah ya ce so idan kuma kun nufi maye gurbin wata da wata, yanzu kuma ba aure zai kare ba kenan, yanzu ga shawarwari da shari'a ta baya, kar a cutar da su, kar a yi kaza, kar a yi kaza, to zama ya kakara, kai kuma ba za ka riƙe ta akan cutarwa ba, to yanzu kana nufin za ka sallame ta ka auri wata a madadinta, ai ya halatta ko? Allah sai ya ce wa in aradtu mustibdala zawjin makana zawjin, idan kun nufi za ku maye gurbin wata abokiyar zama da wata, za a saki wannan a auro wata, wa ataytum ihdahunna qintaran, Allah ya ce kuma kun ba ma kowace ɗaya daga cikin su qintari, shine billions na kuɗi na dukiya, Allah ya ce fala ta'khudhu min shay'in kar ku karɓi wani abu a ciki. Jama'a mun fahimta? Ka kashe dukiyar ka aure ta, yanzu kai sai ka ga zama da ita bai bai maka ba, yadda zaman yake gudana ba zai yiwu ka ci gaba da zama da ita a haka ba, to sai kai nufin ka sake ta, kana so ka auro wata sabuwa, Allah ya ce so wannan da zaka sake, Allah ya ce kar ka karbi wani abu a hannunta, kar in za ku sake su, Allah ya ce ku face dukiyar ku. Jama'a mun fahimta da kyau? Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin, Allah ce idan kun nufi maye gurbin wata mata da wata sabuwa, za ku sake wannan, za ku maye gurbinta da wata, Allah ya ce wa ataytum ihdahunna qintara, kuma kun riga kun ba ma kowace ɗaya daga cikin waɗanda kuka aura wanda za ku rabu da su ɗin qintari. Waɗansu malamai suka ce yawan qintarin nan ya kai a feɗe ɗan maraƙi a ɗinke fatar a cika da zinare, to sai a ce qintari ɗaya kenan. To idan ka ba wa mace qintari, Allah ce fala ta'khudhu minhu shay'a, Allah ce kar ka karɓi wani abu a ciki, domin mace ta ci sadakinka automatic, kana saduwa da ita kuɗi ya zama nasa. Jama'a mun fahimta? Kal da kal ne kawai, ana ɗaura muku aure ta ci rabi. Ana fatiya sun dubu 50 ne ka san dubu 25 ya ce, kana saduwa da ita kai waɗansu malamai suka ce ko labule kuka sake ta cin ne su to ka san wani ayi idan ya ga sun fara tsiyama da matan tana tafiya a unguwa sai kwakwashe akwatunan sa ko a kai wannan yawa ne malam ka kuma kwashe kayan aure bai kamata su yi ta haɗin kis bai kamata a kwashe akwati a bar mata kayan kisishi a bar mata kayan kisishi ai wannan zaman ma da aka yi ai ta ce akwati ta ce to Allah ya ce idan kun nufi maye gurbin wata mata da wata mata ma'ana kun nufi za ku yi aure in za ku rabu da wata ko bayan kun rabu da ita wa ataitum ihdahunna qintaran kuma kun ɗauki dukiya mai tarin yawa kun ba ma ɗaya daga cikinsu ma'ana wadda za ku sakin ko wacce ma za ku auren ba duk kun kashe dukiya ba Allah ya ce to duk abin da ya taso fara ta aku domin ku shi a kan karɓi wani abu mun yi bayani a baya cewa ana karɓan hulɗi ne a hannun mace lokacin da ta gagara tsare hakkokin aure haka ne ko an shi ne Allah ya ce as-salatu marratan fa in saqum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan
ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن إلا أن يأتين
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف
الله يحل ولا يحل لكم الطلاق مرتان الله يحل شكا ana yin sa ne sau biyu wadda ake iya kome a cikin sa a sake mace ta sake dawowa Allah ya ce sau biyu Allah ya ce at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan Allah ya ce in za ku zauna da matan ku ko kuma kun sake su kun dawo kun sake yin kome kuna tare da su Allah ya ce a zauna a cikin mutunci da kyautatawa aw tasrihun bi ihsan in kuma za a rabu Allah yace a rabu da su a cikin mutunci da kyautata wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah illa an yakafa Allah yuqima hududallah Allah yace bi halatta ku karbi wani abu a cikin abin da kuka basu ba sai dai in kun ji tsoron ba za su tsaye da hakkokin Allah a cikin zamantakewar ku illa an yakafa Allah yuqima hududallah sai idan ita macen da mijin sun tabbatar da cewa zamantakewan ba za a kiyaye dokokin Allah ba shi ba zai iya ba ta hakokinta ba ita ba za ta iya ba shi hakokinsa ba fa in kiftum wa in kiftum Allah yuqima hududallahi fala junaha alayhi ma fi matadabbi Allah sai ya ce wa in kiftum Allah yuqima hududallah ku iyaye jagororin shugabanni alƙalai idan kun tabbatar zaman sunan ba za su tsaye da dokokin Allah ba Allah ya ce fala junaha alayhi ma fi maftadabi babu laifi tsakanin mace da miji su daidaita akan abin da za ta kunshi kanta matukar ba za ta tsare dokokin Allah a cikin aure ba jama'a mun fahimta ko ai shi kan namiji da farko dama Allah ya ce mishi kar ku yadda ku karbi wani abu a hannunsu matukar ku ne kuka ji cewa ba ku bukatar zama da su wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna bai halatta gare ku karbi wani abu a cikin abin da kuka ba su ba to idan an daidaita cewa zama ba zai yiwu ba kai ta bangaren ka baka gamsu da zama ba Allah ya ce karka karbi komai idan kuma ita ce ta ki daidaita al'amurra ta ki ta yi biyayya ta bada hakkokin aure Allah ya ce to babu laifi ku daidaita a tsakaninku kan abin da za ta bada kulli a sallame ta. Allah ya ce tilka hududullahi fala ta'taduha. Allah ya ce waɗannan dokoki ne na Allah, kar ku ketare su. Wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Waɗanda suka ketare haddodin Allah, Allah ya ce hakika waɗannan azzalumai ne. To Allah ya hana. Jama'a mun fahimta? To anan Allah ya ce idan kintsari kuka ba wa mace, Allah ya ce kar ku karbi komai a ciki. Sai Allah ya ce ata'khudunahu buhutanan wa ithman mubina. Allah ya ce yanzu ku ma iya karban dukiyar aurenku a bisa ƙarya. Allah ya ce da laifi tsololo, ma'ana sabon Allah asiri. Allah ya ce kuma ku rufe ido, ƙarya ne, ƙarya ne. Kai ka san tunda bai kai ma'abucin Alƙur'ani ne, Alƙur'ani shine littafinka, ai ka san ta ci sadakinka. Allah ya ce kuma ata'khudunahu buhutanan wa ithman mubina. Allah ya ce kuma ku karba a bisa ƙarya. Allah ya ce da kuma saba ma Allah a fili. Allah sai ya ce wa kaifa ta'khudunahu. Allah ya ce to wai ta yaya ma za ku karbi wannan dukiyar a hannunsu. Wa qad afda ba'dukum ila ba'din. Bayan sashi ya isa ga sashi, ma'ana sashi ya biya bukata ga sashi. Ka sadu da ita, ka biya bukata da ita, ta biya maka bukata. Allah ya ce to kuma ina maganan ka sake karban abin da ka dauka ka bata lokacin da zaka aure ta? In kuma muna fahimta, Allah ya ce wa qad afda ba'dukum ila ba'din. Alhali sashi ya isa ga sashi, ma'ana an samu biyan bukata a tsakanin ma'aurata. Wa akhadna minkum mithaqan ghaliza. Allah ya ce surrika daga gare ku wani alƙawari mai ƙarfi. Allah ya ce mata sun sallama kansu ga auren. Allah ya ce wannan mithaqan ghaliza. Mun fahimta ko? Alƙawari ne mai ƙarfi. Idan aka daura maka aure da mace, ka aure mace a matsayin matarka, sadaukarwan da ta yi a rayuwa babu abin da take iya sadaukar mishi irin wannan sadaukarwan. Jama'a mun fahimta? Ta san inda ubanta yake, ta san inda uwarta take, amma ko unguwa ta je sai ta zo ta wuce gidanta ta fi gidanka. Ta miƙa wuya ko ba ta miƙa ba? Kai kaɗai ne za ta yarda a duk duniya ka ga tsirancinta kuma bai dame ta ba. Kuma bai dame ta ba. Ta ba da kai ko ba ta bayar ba? Ta ba da kai. Allah ce wa akhadna minkum mithaqan ghaliza. Sun amince muku, sun riƙe alƙawari, sun muku aminci, ma'ana sun ɗauki alƙawari mai ƙarfi. Allah ya sun danka mu. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akastumuhunna bi amanatillah wa sahalantum furujahunna bi kalimatillah. Mata fa kun riƙe su ne da amanar Allah, kun halattar da farjin su ne, Allah ya da kalmar Allah. Allah ya ku tsare wannan haƙƙi, kar ku ci amana da Allah subhanahu wata'ala ya danka a hannu. Wannan wa akhadna minkum mithaqan ghaliza, alƙawari da yarjejeniya da ke tsakanin Allah da manzanni yake kiran shi mithaqan ghaliza.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.
الله يسوي وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ. Allah ya ce hakika mun riƙe alƙawari da annabawa. Allah ya ce ka tuna yarjejeniya da alƙawarin da muka yi da annabawa. Allah sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa minka. Allah ya ce ka tuna alƙawarin da muka yi da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa min nuhin da annabi nuhu alaihi salatu wasalam wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam. Mun yi alƙawari da annabi ibrahim, mun yi alƙawari da annabi musa, Allah ya ce mun yi alƙawari da annabi isa ɗan na maryama. Allah sai ya ce wa akhadna minkum mithaqan ghaliza. Allah ya ce Allah ya rika daga waɗannan annabawa da manzanni babban alƙawari mai ƙarfi. To irin wannan lafazi da Allah ya yi amfani da shi a kan alƙawarinsa da wa'innan ulul azmi minar rusul, kuma sai ya ce wa mata ma wa akhadna minkum mithaqan ghaliza, ai alƙawarin babban alƙawari ne, yarjejeniyan ai babban yarjejeniyan. To Allah ya ce kuma yaya wadda ta miƙa wuya ma irin wannan al'amari, kuma a ce a iya karɓan wani abu a hannunta bayan kuma an sadu da ita. Allah ya sa mu dace, Allah ya tabbatar da dukkan mu akan addini, Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.